This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da 25 da kuma mita 60. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da niyya da download da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ce tare da sahabi Imam Aliyu da sauran abokan aiki, muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarin duniya, za ku ji yadda aka yi jana'izar sarkin Borgu Alhaji Halilu Dantoro, sai kuma wasu ɗalibai da kakarsu ta yanke saƙa domin wani ɗan majalisa ya ɗauki ɗawainiyar biyan kuɗin makarantarsu a ƙasar Indiya, sai kuma batun kwashe wasu mutane da hukumar NEMA ta ce za ta yi. Sadiu Garba zai gabatar da rashin ta yi.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'ar AKP ta shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta samu rinjaye da ya ba da mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya Lahadi gabanin lokacin zabe. Nasarar ta maida kasar karkashin mulkin jam'iyya daya wata biyar bayan da ta rasa rinjayen da take rike da shi a fiye da shekaru 10. Bayan da aka kida kusan dukkan ƙuri'u da aka kada zuwa yau safiyar Litinin, har kaluma sun nuna jam'iyyar AKP tana da kaɗan ta kasa kashi 50 na ƙuri'u da aka kada, wanda ake hasashen zai bata akalla kujeru 316 a majalisa mai wakilai 550, rata mafi girma fiye da abin da aka yi hasashe. Sakamakon farko ya nuna jam'iyyar 'yan hamayya da ake kira CHP da kaɗan za ta ɗara kashi 25 cikin 100. Shugaba Erdogan ya yana zaben cikin watan Yuni ne domin jam'iyyar AKP mai mulkin kasar ta rasa rinjaye da take da shi a majalisa, kuma Prime Minister Ahmed Davutoglu ya kasa kafa gwamnatin haɗin gambiza. Sa'o'i baya da aka rufe rumfunan zaɓe a jiya, Erdogan ya kira sakamakon zaɓen a zaman jama'a sun zaɓi zaman lafiya da riƙon amana. Hakanan ya kira zaɓen a zaman sa'o ga 'yan tawayen Kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar cewa babu yadda za a yi tarzoma ta tafi da tafarkin demokradiyya.
Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu ƙasashen da ke Asiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda suka fi kowanne keta 'yancin bil'adama a duk faɗin duniya. Ziyarar da Mr. Kerry ya kai Asiya ta tsakiya ta zo ne bayan rangadin da ya kai Turai da kuma gabas ta tsakiya. A jiya Lahadin ya gana da shugabannin ƙasashe biyar waɗanda suke ƙarƙashin ikon tsohuwar tarayyar Soviet da suka haɗa da Kazakhstan da Kajikistan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, ƙasashen da suke nuna damuwa a kan sake komowar ƙungiyar Taliban a Afghanistan da kuma shigar da 'ya'yan ƙasashen cikin ƙungiyar ISIS. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya yi magana akan waɗannan batutuwa a Ghana da suka yi a birnin Samarkand. Jama'an Amurka suna kallon ziyarar da Mr. Kerry ya kai a zaman matakin ƙara tabbatarwa a ƙasashen da suke yankin Asiya ƙarfin dangantakarsu da Amurka. A daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Rasha take taɓarɓarewa, haka nan kuma akwai matsin lamba akan Mr. Kerry da ya yi magana akan rashin mutunta haƙƙin bil'adama da shugabannin suke aikatawa.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rundunar 'yan sanda a ƙasar Bangladesh ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera mai ikirarin Islama dangane da wasu mummunar hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa littattafai. Lamarin ya auku ne a Dhaka, babban birnin ƙasar, ranar Asabar. 'Yan sanda suka ce suna binciken wata ƙungiya da aka haramta a ƙasar mai suna Ansarullah Bangala ko ABT a taƙaice, a zaman wacce take zargi da kai wannan hari ranar Asabar da ta shige. Amma wata ƙungiya daban mai kiran kanta Al-Qaida a wani yankin nahiyar Asiya ko yankin Indiya ita ma ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Hukumomi suka ce wasu mutane uku ne suka kaiwa mawallafi Ahmed Rahim Tutul da wasu marubuta biyu har ya ofishin su a ranar Asabar. Suka harbe su su kuma daba musu wuka. Duka mutanen uku waɗanda aka ji rauni suna kwance a asibiti. Yan sanda suka ce shi Ahmed yana cikin mawuyacin hali. A wani hari na daban kuma an sami wani mawallafi Faisal Arifin Dipan an kashe shi a ofishin sa.
Kungiyar ‘yan yakin sa-kai ta Al-Shabab da ke Somalia ta ɗauki alhakin wani mummunan harin da aka kai kan wani otal a Mogadishu jiya Lahadi, inda ta halaka akalla mutane 12 ciki har da mai otal ɗin, wani da wani kwamandan sojoji da wakilan majalisar dokokin ƙasar guda biyu. Hukumomi sun ce mayakan sa-kan sun tada nakiyoyi da aka ɓoye cikin wata mota a ƙofar otal da ake kira Sahafi da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. Bayan fashewar sai ‘yan bindigan suka kutsa cikin hotel ɗin mai farin jinin jami’an gwamnatin ƙasar da kuma wasu manyan ‘yan kasuwa. Ministan tsaron ƙasar Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya wa muryar Amurka cewa maharan waɗanda dukkansu jami’an tsaro sun kashe su suna sanye da kayan sojojin ƙasar Burundi, wanda ya ce tana yiwuwa sun sato su ne a lokacin da suka kai wani mummunan hari a kan sansanin sojojin na Burundi da ke Lagos cikin watan jiya. Cikin waɗanda aka kashe hadda General Abdulkarim Yusuf Hagabadan, wani tsohon kwamandan sojoji wanda ya jagoranci farmakin da ya tilastawa Al-Shabab ɗin barin Mogadishu a shekara ta 2011. Janar ɗin ya sha tsallake rijiya da baya a wasu yunkurin halaka shi da ƙungiyar ta Al-Shabab ta yi. Kakakin ƙungiyar Sheikh Abdulaziz Abu Musab ya tabbatar da cewa ƙungiyarsa ce ta kai harin a cikin wata sanarwar da ya gabatar jiya Lahadi. Labarin duniya kenan, kuka gama je. Jiya Lahadi aka yi jana'izar sarkin Burgu Alhaji Halliru ɗan Toro, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoto.
Yadda aka gudanar da sallar jana'izar margayi sarkin Bargu Alhaji Halliru ɗan Toro kenan, da misalin ƙarfe 3 na ranar jiya Lahadi a fadar sa da ke garin Bargu ta jihar Niger. Alhaji Halliru ɗan Toro ya rasu ne a ranar Juma'ar da ta gabata a wani asibiti da ke ƙasar Jamus a sakamakon wata gajeruwar rashin lafiya. Dubban jama'a ne dai suka halarci jana'izar, a ciki har da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, babban aminin sarkin mai rasuwa tsohon gwamnan jihar Lagos Bola Ahmed Tinubu. Ya ce rasuwar ta kaɗa shi matuƙa domin ganin yadda aka rasa babban sarki da ya sadaukar da kansa wajen yi ma ƙasa hidima.
It's a great loss to the country.
Sabon ministan Najeriya da ke shirin kama aiki Abubakar Bawa Buhari ya ce margayi sarkin Bargun har a siyasan nan ma ya taka rawa.
Dan sarki abubuwan da ya yi wannan ma jama da ka ganin ba dan shi ba, wallahi abun ba zai yiwu ba. Mun sha zama da shi, muna san irin tunanin da yake ma wannan emirate din, ma wannan state din, ma Najeriya gabaki daya. Rashi ne sosai kafin a samu irin su da wuya.
Shugaba Muhammadu Buhari dai da ke cikin wani yanayi na alhini bai ce ma ƴan jaridu komai ba, amma ga abinda babban mai taimaka masa akan harkar labarai Malam Garba Shehu ke cewa.
Ai, kowa ya san dangantaka da take tsakanin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da marigayi mai martaba sarkin Borno. Dangantaka ce tsohuwa mai ƙarfi, wadda kuma kaga dai abin da ya faru, musamman shugaban ƙasa ya taso ya zo ya same shi don ai jana'iza da shi da dukkan makarrabansa. Fatan mu dai Allah ji kansa.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Bargu a Najeriya.
To, Allah ya ji kansa. Daga can Abuja kuma wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya aiko mana da rahoton cewa
tamkar taron nan da India ta shirya don faɗaɗa hulɗa da nahiyar Afirka ya fara harshe, inda wasu ɗalibai 12 ‘ya’yan talakawa yawanci waɗanda za su karanci aikin likita suka samu gurbin karatu a India. A ƙarshen makon jiya ne ma aka yi taron ban kwana da ɗaliban a garin Suleja don kama hanyar tafiya wannan karatu da suka samu tallafi daga gida. Shin rashin ingancin lamuran ilimi ne na Najeriya ke sanya ɗalibai murna in an ɗauki nauyinsu zuwa ƙetare, ko dai hangen tafiya mabuɗin ilimi ne? ita ce tambayar da naiwa kwararre kan ilimi kuma sakataren ilimin karamar hukumar Suleja Hudu Dan Juman Biba.
Kayayyaki da ake da shi wurin koyarwa da sauransu waɗanda ba mu da su a Najeriya, ɗalibanmu in sun fita sukan samu ƙwarewa. Kamar yadda kuna kallon azuzuwan nan namu yanzu nan, wuri ne wanda ba zai ba ainihin mai karatu da mai karantarwa gaba ɗaya jin daɗi wurin yin aikinsu ba gaba ɗaya. Yanzu inda window babu cikin wannan makaranta, iska na tasowa da ɗalibin da malami hankalinsu a tashe yake. Akwai rana, in an shiga ma ba window ba hatta ceiling za ga babu shi cikin ainihin aji, wanda rana in yana damin malami da ɗalibai ba za su san abin da suke yi ba.
Abubakar Musa da zai tafi don karanto likitancin lafiyar kashi ya lashi takobin ba zai shagala ba.
Kaga duk wannan masu zuwa su je su shagalin nan ba ƴaƴan talakawa bane irina. Duk wani dan talaka ba gaskiya bana tunanin zai je irin guraren nan ya je ya yi wani shagali ba karatu ba. ƴaƴan masu kuɗi mu ne dama muke jin labari suke zuwa tunda dama su mai watin anan haka rayuwarsu take.
Ita ma Maryam Talatu Yusuf ta faɗi gurin ta ga tafiya wannan karatun.
Yanda mu talakawa muke wahala kuma in mace za ta aihu kaga namiji ne zai zama na yana ganin sirrin jikinta, so shi yasa ni na ina kishi, shi yasa nake son in je in wannan karatu saboda in dawo in zama na ni ne zan rika taban mace ƴar uwata wanda ba haramun bane.
Me yasa ya ga dacewa daukar nauyin dalibai don tafiya karatu India? Abubakar Lado Suleja shine dan majalisa mai wakiltar Suleja a majalisar wakilan tarayya da ke daukar nauyin daliban.
Na ziyarci makarantu da yawa, na ziyarci asibitoci da yawa a birnin Delhi, na ga yadda kananan yara su suka kware a harkan ilimi na abin da shafi harkan kiwon lafiya. Abin yana daya daga cikin abin da ya bani sha'awa, kuma da ganin yadda malaman su suke da tarbiyya suna da natsuwa wajen karantar da yara musamman abin da shafi kiwon lafiya.
Wannan fa ba kananan kudade zaka kashe wajen wannan aikin ba. Ya nuna cewa kun samu makodan kudade ne daga majalisa kake wannan aikin, tunda ba a ji wani dan majalisa irin wannan tunani naka ba.
To Malam Nasiru, abin zuciya ne ba makudan kudi bane. Idan kana da zuciyan zaka yi, kuma tsakaninka da Allah, Allah zai taimake ka. Abinda na sani shine daga cikin albashina da kuma kananan alawansu suna aka bani su na hada na kai wannan yara India.
Ga yawancin ƴan Najeriya dai musamman ma ƴan arewa, har karfina finai ke fado musu a zuciya in sun tuna India. Gabanin wannan zamani da mutane kan tafi kasar ta Asiya don neman maganin cututtuka masu tsanani, harkar kasuwanci da kuma ilimi. Nasiru da Maili kamerar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa Hassan Mainakaina ya auko da rahoton cewa hukumar NEMA a Abuja tana shirin mai da wasu 'yan gudun hijira zuwa Maiduguri, to amma 'yan gudun hijiran suna korafi.
Na tambayi daraktan hukumar agajin gaggawa na yankin babban birnin tarayya Alhaji Abbas Idris irin tsarin da za a bi wajen mai da waɗannan 'yan gudun hijira zuwa Maiduguri.
Akwai waɗanda su da kansu suka nuna suna sha'awar su koma gida, suka rubuta da hannunsu, to kuma muna ta bin hanyoyi dai da wanda za mu tabbatar mun mai da su cikin kwanciyar hankali da mun je Maiduguri, mun je mun duba inda za mu kai su. Sansanin da gwamnati take mun yi magana da gwamnatin jihar Borno da kuma su NEMA su ne suke jagoran wannan tsarin ma gaba daya, saboda kwamiti aka kafa da wanda ta shafi dukkan sauran hukumomi da suke da hannu wurin wannan al'amarin.
Kaman ba a sarrafa su bane ake son a mai da su wai?
Shi yasa nace maka ba dukkan su bane. Yanzu hankali ya karkata wurin waɗannan da suka fito da kansu suka ce suna buƙatar su koma jihar su. To su ne waɗanda suke zaune a wani sassani da ake ce ma Sunshine Housing Estate. To su ma saboda shi mai wannan sansanin yana so ya dauki ya kafi gidajensa, saboda ya riga sai da su wasu, dole shi hankali ya karkata nan mu tabbatar da shi ba a kuntata mishi ba, su ma kuma ba a kuntata musu ba, dukkan mu kamar ya zama na mun mai da su can sansanin da aka tanada musu a can Borno.
A nan Abuja akwai sansananin 'yan gurin hijira da tarzomar Boko Haram tarba da gidajensu a Kuje, Waru, Wasa, Daide, Eriyawan da ma sauran wurare. To amma waɗannan da ake maganar maida su jihar ta Borno su ne waɗanda ke zaune a rukunan gidajen Sunshine Housing Estate da ke nan Abuja. Kuma na je wannan unguwa inda na tattauna da mai magana da yawunsu da ya nemi a saka ya sunansa.
Kuma an ce za mu tafi Maiduguri, mu daman aka ce mu je mu gani in yayi sai mu shiga, an bai yi ba kuma za su nema mana wani waje. Inda suka kai ma Maiduguri gaskiya ni ma ina ɗaya daga cikin wanda muka tafi amma wajen gaskiya bai mana ba
eh me yasa bai muku ba
wajen gaskiya ba daki ne na zama leda ne mutane suke kwana ciki shi yasa bai mana ba
to amma su mahukunta anan Abuja sun ce min da san ranku ne za a kame da ku can din ba wai an tursa muku bane
ah wallahi ba da san ranmu ba su suka ce mu tafi wai za a zo federal government zai gyara mana wannan wajajen mu kauyukan mu din shi yasa gwara muna kusa da Maiduguri shi yasa an baka ba da san ranmu bane ko da me waje yana neman wajen shi ba zai zama namu ba zama dole namu ba so shi yasa muna neman gwamnati sauka mana kamar inda zamu zanna
na kuma tambaye shi to tun farko ma yaya aka yi suka zo na waɗannan gidaje
a yadda muka zanna son sha mun zo ne lokacin garurukan mu sun samu matsala mun gudu mun zo komai alƙawari da su cewa ba mu da inda zamu zanna suka ce mu zanna zuwa lokacin da zamu samu zaman lafiya haka muka samu zama muna zama take sun zo kuma suka ce mu tashi kuma ba mu da inda zamu tafi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To an jima kadan Salihu gaba ba zai gabatar da rashin tai to amma a ci gaba da shakata da wannan waka tukunna
Adina na sai ko du mi so
Madalla yanzu dai na misalin karfe 2 da kusan minti 17 na dare a gogon Washington DC ga da rashin tayi
kudi a kashe su da hanya mai kyau ka tuna yanda ka sami kudinka ka sha
da rashin tayi akan bar araha Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi da fatan an wayi gari lafiya A cikin shirin namu makon jiya kun ji irin dalilan da bankin duniya ke amfani da su yana ba kasashe matsayi akan harkokin kasuwanci. To yau bakon namu Malam Ismaila Ibrahim Rimaye zai kammala bayanan da ya so mai mana makon jiya. Ga yadda muka ci gaba.
To kaga yanzu in ka fuskanci banki ba da bashi na tabbata zai yi wahala idan misali bara abin nan shekara mai zuwa babban bankin duniya suka fidda tsari akan wannan ni na tabbata za a ga yayi baya saboda kaga da can ba gaskiya bane karfin da suke da shi din ba na gaskiya bane dama da karfin kudin gwamnati suke yin hada-hada suke har suke dauka suna ba mutane kaga yanzu su aka koma yadda suke a karfin su yadda suke suna fuskantar yadda al'amura za su kasance saboda kudin gwamnati kuma ba a hannun su suke ba wannan tsari da gwamnati ta yi na wannan asusu bai daya yana da muhimmanci kwarai da gaske kaga dai yanzu wannan zai sa bankunan masu karfafa wato su tashi su tsaya da kafafunsu su nuna dogaro ga kudin gwamnati ai kana gane ya ko
ina gane wato su nuna cewa suna iya tsaya ba tare da kudin gwamnati ba
domin da kudaden gwamnati suke tsaya
kuma ai ya tara musu lalaci dan ba za su yi wani aiki ba
babu shakka kuma waɗanda suke rabiya da kudin gwamnatin suna yin abubuwan su kaga yanzu ba kuma haka zai kasance ba su ma jama'an ma'aikata za su tashi da kafafun su nemi abin da ya kamata ta hanya mai kyau a irin wancan wurwurin da suke ba domin kudin da suka shigo na gwamnati ba su kuma iya fidda su yadda suka saba fitarwa babban abin jin daɗin shine tunda yake wannan gwamnati da muke da ita ta bi turba mai kyau tana da aniya mai kyau na kawar da almundahana kawar da cin hanci da baba kere ko ina kyauta da zan al'amuran mu za su inganta
amma hakkin shi yanzu ne ma kai yanya rabumi na nake ce
kai yanya rabumi na nake ce
ani ma dodo gumi na nake ce
kai yanya rabumi na nake ce
gama wan suna opel sun zanna kan table sun kama rubutu wannan shi ma gumi na yake ce
kai yanya rabumi na nake ce
ina ga manomi ya tabi gona sare haki da garan ici shi ma wannan gumi na yake ce
kai yanya rabumi na nake ce
tuna da direba ma tukin mota mota an lamta mata kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dan direba rana shi ma wannan gumi na yake ce
kai yanya rabumi na nake ce
jima su tire da na ta tire da su leka nan gun su leka shima wannan gumi ne yake ce
kai yanya rabumi na nake ce
idan kaga mutun yana zanna tsaf kun mai yayi na diya zanna hayya banka fara alkaba ye fila fila ya zauna shima wannan gumi ne yake ce
kai yanya rabumi na nake ce
yaro ne me kudi ka ji dadi yau ko wane gumi ne yake ce
kai yanya rabumi na nake ce
yaro ne kaje dani au yanya ragumi muke ce
kai yanya ragumi na nake ce
to amma a wannan matsayi da babban bankin duniya ya ba Najeriya ya zai taimake ta ko wurin haɓaka tattalin arziki
to wato matsayin ba shi ne zai taimaka ba domin kaga yanzu mutane nawa ma suka san da wannan matsayin da aka bayar wadansu ma ba su san an yi ba
eh manyan a masana'antu suka san wani na duniya
me ya suka sani na duniya da suka kula da statistics ko bayanai alƙalama da bankin duniya suke su suke kula da shi amma yawancin yan kasuwa a Najeriya sun ma san an yi don haka ba wai jerin sunayen ko ranking din shi zai sa kasar ta ci gaba a'a
to me yasa
babban abin da nake ga zai sa kasar ta ci gaba shine alƙibla da shugabanni suka sa alƙibla niyya da shugabanni suka sa shine zai taimaki wannan ƙasa ta mu kaga manyan ƙasashen duniya suna tun sa ido su ga cewa shin ina tsare-tsare na tattalin arzikin ƙasa da Najeriya za su fitar da su ina Najeriya ta dosa domin wannan zai ba su saukin cewa to ya kamata su sa jari a cikin ƙasar Najeriya ko kuma ba za mu je Najeriya ba da sauransu
wannan sai kasafin kuɗi ya fito
kaga wannan ranking din da suka yi akwai wani fanni da ban gaya ma ba wato cikin kasashen nan 189 sun zo sun fidda kasashe da suka fi kowaɗanne daɗin yin kasuwanci sun suka fidda kasar Singapore cewa a duk kasashen nan 189 ita ce kasa ta fi kyau
ta ɗaya
in za ka je kai kasuwanci ita ce ta ɗaya da in za ka yi kasuwanci ka je kai kasuwancin ka hankalinka kwance jarinka ta tabbatar da shi ba wata hatsaniya wato da Singapore sai New Zealand sai Hong Kong America UK Austria wato sai suka fidda su guda 10 da suka kira su top 10 wato su ne 10 na farko zaka yi kasuwanci to anan ne zaka je hankalinka kwance kai kasuwanci sai kuma suka zo suka fidda kasashe 10 da su suka fi kowaɗanne tabarbarewa su ne ƙarshe su ne kutal da ba dadin kasuwanci ba tabbas da dai kai kasuwanci ma a wurin
ga matsayi ga kuduntawa
yawa ga matsayi ga kuntatawa da wato sai suka sa kasar Haiti ce ta ce ta farko sai Angola irin su Afghanistan Democratic Republic of Congo Chad Sudan Central Africa Libya Eritrea su ma dai aka zayyana su kasashe
da Korea ta Arewa
da yawa da ya haka Korea ta Arewa yas goma suka lissafta eh tana ciki su ne suka fi kowaɗanne tabarbarewa idan kai maganar sa za jari da tafiyar da kasuwanci a cikin waɗannan kasashe ba wanda zai so ya je waɗannan kasashe ya saka jarin shi kamar kamar yadda muka sani ba wanda zai so ya sa jarin shi ya je jarin ya rushe ba ribar ba jari ko shi ma rayuwar kansa ko da ma'aikatansa tana cikin hatsari
eh to ba wanda zai so ya sai irin wannan kasa to sai dai a kasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya wani abu da ke bani tsoro shine
idan sun yi fiscal policy nasu tsakanin wata 1 zuwa 2 uku sai ga kuma an kawo sauye-sauye
kasashe masu ci gaba
masu tasowa irin kasar Najeriya za a fiscal policy yanzu a fitar da su a ce ga monetary policy namu ga menene namu ga na haraji ga ana tafiya wata 2 wata 3 sunan sun saba da su yi shiri ayi tsari a ce to based on abin da gwamnati ta fitar da shi ga inda zamu bi kafin ka farga sai a zo a canza tafiya a rudar da magana gaba daya to irin wannan baya taimakan mutane masu saka jari daga kasa da kasa
gaban kasar kowa yana son ya tsara tafiyar da kasuwanci Allah a ce na shekara guda
yawa
amma an kaga tsari wannan tsarin kuma ya karfafa saka je kai kasuwanci sai kuma nan da nan sai a zo a canza wannan tsarin kaga ka samu gurguntawa a cikin al'amuran ka da kake tafiyar da su na kasuwanci shi yasa irin waɗannan kasashen namu masu tasowa ya kamata su fahimci irin wannan cewa tsare-tsaren nan na tafiyar da tattalin arziki na ƙasa fa yana da muhimmanci a idan masu sa jari
kwarai
to kuma ba za a zo ana canza shi akai-akai ba tare da an yi la'akari da su ba shi yasa ya kamata maganan siyasa wani abin son kai duk a fidda shi a cikin tafiyar da al'amuran tattalin arzikin ƙasa da abubuwa da za su kawo ci gaba cikin ƙasa domin yawanci waɗannan abubuwan da kake magana siyasa ce kawo shi da son kai amma ya fuskanci abinci ga abin da zai kawo ci gaba a ƙasa ya kamata a bi shi yadda yake kuma a ɗauki tsawon lokaci ana tafiyar da shi ana kula da shi a ga cewa wani ci gaba ake samu sai dai an yi shi na tsawon lokaci an ga cewa to ba ci gaba
yawa to lokacin sai a canza kuma sai a bada dalilai
a waye gari a zo a canza alatsare ba wannan yana shafar masu saka jari kwarai da gaske yana karya masu guyawa
kwarai to madalla malam Ibrahim nagode da yawa jama'a ƙarshen fira kenan sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya yarda ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Samuel Ibrahim Rimaye da Chuba Hero Dedone wanda ya shirya mana sauti ne Salo Garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya
ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraron mu
Alaikum sashen Hausa na murya America ne magana Bashir computer daga nan Maiduguri local government Kano state Nigeria ina so na yi jinjina da godiya ga gwamnatin Nigeria sakamakon yanayin yadda al'amura suke tara gyaruwa musamman kan harkar wutar lantarki magana ta gaskiya wannan tana samuwa matukar gaskiya
Assalamu alaikum muryar America mai magana Abuba dan Bororoji daga Cross Kawa garmar hukumar Kokawa jihar Borno ina kira ga shugabannin Fulani na kungiyar Mercy Allah don annabi indai suna shugabantar Fulani da gaskiya to Fulani jihar Borno sun ci gama da lafiya da shekara kida yanzu amma ba su kai musu wani taimako ba ba su yi maganan komai ba an karbi duk dabbobin su an bar su an kashe wasu ba za su yi magana sai dai ka ji suna magana baba su akan siyasa abun da bai shafe su ba
tare da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayinku kafin mai sallama ga takaitattun labarai
Jam'iyyar AKP ta shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta samu rinjaye da ya bada mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya Lahadi gabanin lokacin zabe nasara ta mai da kasar gargashin mulkin jam'iyya daya wata biyar bayan da ta rasa rinjayen da take rike da shi fiye da shekaru 10 jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashe da ke Asiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda su fi kowaɗanne keta ƴancin bil'adama a duk faɗin duniya rundunar ƴan sanda a Bangladesh ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera masu ikirarin Islama dangane da wasu mummunan hare-hare da aka kan wasu mawallafa biyu
To zan ja maka barki. Masu sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali nake mana fatar alheri a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.